Taron haɗin gwiwa tsakanin kasashen na Turai da wasu kasashen Afirka, musamman ma waɗanda matsalar bakin haure da ta ƴan gudun hijira ta fi shafuwa, kamar jamhuriyar Nijar da ƙasar Chadi da kuma ƙasar Libya da ƙasar Faransa ta jagoranta, ya mai da hankali ne kan yadda kasashen na Turai da na Afirka za su gama ƙarfi da ƙarfe wajen magance matsalar ta bakin haure. To kowa matasan Nijar ke kallon wannan taron, Tabila Rabi'u yana ɗaya daga cikinsu.
Idan shugabanninmu za su je ne su zauna a matsayin ƴan kallo, za a ɗauki hukunci irin wanda ake so ne, wanda su tarayyar Turai ko kuma ƙasashen Turawa suke so su yanke, sannan kuma su miƙa ma shugabanninmu, shugabanninmu su dawo da shi a cikin ƙasashenmu na Afirka, su sa su tilas su bi shi. Za mu iya mu ci a sha, in dai har duk wani taro da za a yi, to mu abinda aka koke-koken mu shi ne shugabanninmu zai yi damuwa su a wajen wannan taro da sunan su bayyana shi. Dole ne idan aka ce ga ciwo, to a san ciwon tukwane kamin a san maganin shi.
A wannan taron dai kasashen na Turai sun bayyana cewa za su ci gaba da taimakawa kasashen na Afirka da suka halarci taron domin magance matsalar ta bakin haure. Don haka Sidi Muhammad, mamba a majalisar matasan Nijar, ke ganin muhimmancin kafa wani tsari na musamman da zai kula da taimakawa matasan kasar.
In aka samu wannan kudaden da aka tallafa wa kasashen, aka ba shugaban kasashen an kawunan kudi a kasa program musamman na matasa, babu mai ni muna tamma babu mai zako ina sai zamana kasar su garin su yi aiki kuma kasar su ta bunƙasa. In dai ya zamanto kullum zuwa ga a roƙo a kawo a kashe cikin wata hanya wadda bai kamata ba, wadda ba ta matasa ba, wani matsala wani wanda bai shafi matasa ba, ko gobe mutane sai an samu.
To ko wani tsari ne cancanta gwamnatin Nijar ta kafa domin taimakawa matasan kasarta?
Na farko gwamnati tana iya ta yi nazarin yadda za a yi ta bunƙasa ma'aikatu waɗanda suke ko na hannu ne ko kuma yau irin abubuwan da muke gani, in ka ɗauka ai kamar transport ɗin nan da muke gani a cikin ƙasa ko kuma a cikin Nijar ga baki ɗaya, muna da society na transport waɗanda suke bulaguro, ai kaga waɗannan kamfanoni ba na gwamnati ba ne. Gwamnati kuma tana iya ta yi hanyar da zai sa ta aikata irin waɗannan ayyukan waɗanda matasa za su amfana ƙarƙashinsu. Ai an ce za a yi nazari zuwa ga matasan da suka kasa isa inda ake so a isa a fannin karatu, domin a ɗauke su a koyar da su wani aiki na hannu wanda shi gwamnati ne zai ɗauki wannan nauyi. Ai wannan hanya ita ma wata hanya ce da ake iya taimaka ma matasa kuma a rage musu wannan wahalhalun nasu.
To sai dai faɗi wani tsari da za a bullo da shi domin taimaka wa matasa ba zai wani tasiri ba idan ba a dama da matasan ba.
Mu muna tamma in shugaban kasar mu ya dawo, shugaban isu ya girma isu ya dawo, muna tamma in suka tattauna da matasa ya ce musu ga abinda ya tattauna, ga abinda za a muku.
Kimanin dai mutane 140,000 ne suka rasa rayukansu a kokarin su na tsallaka zuwa Turai ta hanyar da bata dace ba daga shekarar 2014 kawo yanzu. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Niamey, jamhuriyar Nijar.